Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wani kamfanin dillancin motoci a jamhuriyar Niger ya gayyato wasu ƙwararru don su faɗakar da jama'a ƙasar akan harkokin motoci. Muna kuma ɗauke da rahoto akan taron manema labaran da ƙungiyar Red Cross ta yi a birnin Lagos game da batun mutanen da suka yi gudun hijira kwanan nan a garin Ran da ke jihar Borno. Sannan a yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke gani za a magance kashe-kashen da ake yi a jihar Zamfara. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Amurka na neman tabbatarwar ƙawayenta na ƙud da ƙud cewa ba za ta juya musu baya ba a yunkurin da su duka suke yi na ganin bayan mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na ISIS, duk da janyewar dakarun sojojin Amurka daga Siriya da ake niyyar yi. Sakataren harkokin waje Mark Pompeo ya yi jawabi ga mambobin ƙungiyar mai wakilai 79 game da nasarar da aka yi a yau Laraba a birnin Washington, inda ya ce yayin da yanayin yakin ya canza, manufofin Amurka ba za su canza ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba wa kowa mamaki, musamman kasashen da ke kawance da Amurka din, har ma da wasu daga cikin komandojin sojinsa, lokacin da ya ba da sanarwar cewa Amurka za ta janye sojojinta 2,000 daga Siriya, domin a cewarsa Amurka ta gama da su. Wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka nuna wa Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Juma'a ya nuna cewa Koriya ta Arewa na ƙoƙarin shimfiɗa wani shiri da zai hana a iya nakasa mata makamanta na yaƙi ta hanyar kai harin jiragen sama a kansu. Wannan ya zo ne daidai lokacin da Shugaba Trump yake yabawa da gagarumin nasara da ya ce ana samu a mu'amalar da ake tsakanin ƙasar shi da Koriya ta Arewa, abinda har ya sa aka tsaida ranar sake yin taron ƙoli na biyu tsakanin shugabannin ƙasashen. Trump ya taɓo zancen ne a lokacin da yake gabatar da jawabi akan halin da ƙasa ke ciki a jiya Talata a Majalisar Dokokin Amurka ɗin. Sai dai Shugaba Trump ya nuna cewa har yanzu akwai sauran aikin da ya rage a kammala a tsakanin ƙasashen, ya kuma ba da sanarwar cewa shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su haɗu a taronsu na biyu a ranar 27 da 28 a watan nan na Fabrairu a nan Vietnam. Ƙawayen Amurka na ƙud da ƙud sun nuna alamun suna marhaban da sanarwar taron ƙoli na biyu da ake shirin gudanarwa tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda za a gudanar a wannan watan a birnin Da Nang da ke ƙasar Vietnam. Wannan na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da shugaba Trump ya taɓo a jiya a daren Talata, lokacin da yake gabatar da jawabin da halin da ƙasa ke ciki, inda ya ce sun fara ɗaukar matakan yin sulhu da Koriya ta Arewa a ganawarsa ta farko da shugaba Kim Jong-un a watan Yunin shekarar da ta gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana fatan ba za a taɓa barin sojojin wasu ƙasashen ƙetare su dira a cikin ƙasar Venezuela ba. Har ya ce zamanin yin irin wannan katsalandan ɗin a harkokin cikin gida na ƙasashen duniya tuni ya zo ya wuce. Sakataren ya gaya wa wakilin gidan rediyon nan na muryar Amurka a taɗin da ya yi da su jiya Talata a birnin New York cewa ya ji daɗin ganin yadda mutanen Venezuela suka fito cikin lumana suka gudanar da tarurrukansu na zanga-zanga ba tare da wani tashin hankali ba. Kalamin na Guterres ya biyo bayan barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewa zai iya aika sojojin Amurka zuwa Venezuela ɗin. Ko da yake bai fayyace dalilan da zai sa ya ɗauki wannan mataki ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Niger. A yayin da masu kasuwancin motocin gwanjo a tsakanin kasashen yammacin Afirka da takwarorinsu na Turai ke korafi game da sabon tsarin awan motoci da aka bullo da shi a jamhuriyar ta Niger, kamfanin Sonologa mai alhakin tafiyar da wannan aikin ya gayyato wasu ƙwararru daga Faransa domin su fayyace wa jama'a hanyoyin da ake amfani da su wajen tantance kuɗaɗen awan mota daidai da darajar ta a kasuwa. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A lokacin da Sonologa ba ta zo ba, akwai motar da muke iya aunawa 700, 800 zuwa 900 zuwa miliyan guda. Yanzu sai a je sai ka auna ta miliyan 2.5 ko miliyan 3.
Alhaji Ibrahim Ile kenan shugaban kungiyar Sina Propavan, wata kungiyar masu kasuwancin motocin gwanjo tsakanin tashar jirgin ruwa Kotonu zuwa kasashen Najeriya da Nijar, yana mai nuna damuwa a game da tarnaƙin da ake fama da shi a wannan fanni sakamakon bullo da wani sabon tsarin awon motoci a nan Nijar.
Lokacin da Sonologa ta zo ta ce ma gwamnati rana guda za a kai takardu da komi a zauna maka a sa maka lamba a yi komi a baka mota ka tsayi. To yanzu wallahi zan ce maka akwai mota da tana iya wata guda da rabi ba a sa mata lamba ba. Da mu da 'yan Nigeria waɗanda muke zuwa su tsallaka su shiga Nigeria ko Mali ko Burkina, to gaskiya mu duka muna samun matsala da Sonologa saboda abubuwa waɗanda take azama mutane yayi yawa, kuma wannan na sawa mutane su rage shigowa a cikin Niger su kawo kayansu domin ƙasa ta yi amfani.
Lura da irin wannan damuwa ya sa kamfanin Sonologa mai kula da harkar awo da samar da lambobin motoci gayyatar wasu jami'an kamfanin Argus na Faransa domin faɗakar da jama'a hanyoyin tantance darajar mota, kamar yadda mataimakin daraktan kamfanin Marafin Musa ke bayyanawa.
Wannan abun da muka fara nan da shekara biyu ya kawo tace-tace ga mutane cewa da Sonologa da aka ba wannan aikin ba ta iya shi ba, ko ku suna ba da balar ne kamar sun ga gadama, ko kuma suna cewa balar ɗin daga wurin ne muke ɗauko su ba mu iya aikin ba. Shi ne muka ce to waɗanda muke da su, waɗanda nan da shekara 60 da wani abu suna wannan aiki, suna cewa Group Argus, muka ce su zo Niger, su zo nan su nuna ma jama'a aikin da muke yi aikin gaskiya ne muke yi, wanda zai sa gwamnati ta shiga cikin hakkin takamon wanda aka ba mu wannan izini mu yi.
Su ma dai masu kamishin samar da takardun awon motoci da ake kira transiter irin su Ayuba Ya'u na cewa sabon tsarin ya zo musu a karkace.
Kana iya ka kawo mota biyu iri guda shekaru guda kuma ba za ka biyan kuɗi ɗaya ba, shi ne matsalar mu da yanzu.
Sai dai kamfanin na Sonologa na kare kansa daga tsadar kuɗaɗen awon da ake korafi a kanta.
Da aikin ne ba haka ake yin shi ba, to mu zuwa ne mun kai zazawa dokan nan. To da ya zama to haka ne dole jama'a su yi kuka da wannan, sai su ce ai Sonologa ta ƙara kuɗin jirar wannan mota. ba kara ne abin kai doka ce aka yi aplike yanzu.
A watan Yulin 2017 ne gwamnatin Niger ta mayar da harkokin awo da na buga lambobin ababen hawa a hannun kamfanin Sony Loga haɗin gwiwa da wasu 'yan Cote d'Ivoire a wani yunkurin magance matsalar sace-sace motoci a tsakanin wannan ƙasa da ƙasashe makwabta, yayin da ta wani bangare matakin ke kokarin magance barauniyar hanyar da ke takaita yawan kudaden da ya kamata su shiga aljihun gwamnati. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Suleiman Mumuni Barma. Kungiyar Red Cross mai ba da agajin gaggawa ta duniya ta mai da martani game da halin da 'yan gudun hijirar garin Ran a jihar Borno ke ciki. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar a Lagos, ta ce mutane fiye da 50,000 ne aka raba da gidajensu cikin watanni biyu. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aika mana da wannan rahoton.
A wata sanarwa da kungiyar ta Red Cross ta fitar a birnin Lagos, ta bayyana cewa kimanin mutane 55,000 ne aka raba da muhallinsu a cikin watanni biyun da suka gabata, yayin da kuma kimanin 'yan gudun hijira 30,000 suka isa birnin Maiduguri a jihar Borno domin tserewa hare-hare na 'yan kungiyar ta Boko Haram. Malam Aliyu Dawobe shine kakakin kungiyar ta Red Cross a Nigeria.
Karin hasken shine a kwanakin baya da aka farma shi garin Ran ya zama na har an kona asibitin da shine kadai asibiti a garin Ran inda mutane ke zuwa ke samun ainihin kiwon lafiya. Haka kuma sansanin 'yan gudun hijira shi ma da ke wannan garin shi ma an kona shi. To wannan shine muke ganin barazana ce sosai ga ainihin al'umma musamman fararen hula a wannan yanki na arewa maso gabas inda wannan rigingimu ya shafe su.
Duku wani irin aiki kuke na ganin kun taimaka al'ummomin da wannan bala'i ke samu?
To wannan rigingimu a kwana-kwanan nan sun jawo ainihin 'yan gudun hijira fiye da 55,000 sun baro ƙauyukansu sun shigo garuruwa. Maiduguri ya karbi kusan mutum 30,000 in ba fiye da haka ba. So in ka lura da yawan mutanen da suka shigo cikin garin Maiduguri, kuma a cikin garin Maiduguri akwai sansanoni na 'yan gudun hijira da suka kai kamar 14. So wayannan sansanoni yanzu a cike suke, kuma kokarin da gwamnati na muka sami labari take yi shi ta kara wasu sansanonin domin 'yan gudun hijira su samu matsuguni. To idan suka sami haka, to mu kuma za mu yi kokari mu ga abin da za mu iya yi. Amma halin yanzu akwai taimakon da muke yi na bada agajin gaggawa na abinci da sauransu ga mutane fiye da mutum abin da muke kiwa iyali, wato iyali miji mata da yaransu fiye da iyali 2,300 a wannan gari na Maiduguri.
To ko wani irin gudunmuwa kungiyar ke samu daga hukumomin tsaro da kuma gwamnati domin gudanar da ayyukanta na bada tallafi na jin kai a yankunan da rikicin na Boko Haram ya yi katutu? Aliyu Dawobe shine kakakin kungiyar ta Red Cross a Nigeria.
To muna samun tallafi wanda ya shafi dangantakanmu tana da kyau domin mukan shaida ma hukumomi duk abin da muke yi da kuma sanda muke yin shi. Hukumomi na soja na 'yan sanda suna sane kullum za mu neme su mu ji yanda yanayin tsaro yake domin mu samu mu iya zuwa ƙauyakun da muke aiki. Waɗanda ba mu samu bayanan yanda tsaronsu yake ba saboda tsoron kada ma'aikatan mu su shiga wani hali kamar da suka shiga hali a shekarun da ta wuce, mukan kiyaye zuwa irin wayannan wurare. Amma taimako kan mukan sami haɗin kai tsakanin gwamnatoci daga ƙananan hukumomi har zuwa na jiha da na tarayya gaba ɗaya.
Kawai yanzu dai kungiyar ta Red Cross ta bayyana cewa ta ɗauki matakai na gaggawa domin sake tsugunar da 'yan gudun hijira da hare-haren na 'yan kungiyar Boko Haram ya raba da muhallinsu musamman ma dai a garin Naran da ke jihar Borno. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani za a magance kashe-kashen da ake yi a jihar Zamfara. Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan wakar.
Allah ya Allah ya Allah,
kamu ma fure kamu so juna.
Ada kamu ma fure kamu so juna.
Allah ya Allah ya Allah.
Allah ya Allah ya Allah.
Ada kamu faraka mu so juna ba kuna bina ba ku kauce ba a cikin ne rukunai da muke duba mun kwana ana uku ba wai ba san tashi na hudu da kankan ba Algeria yau da jibun goshi sun san ayin ja'ai da fatan
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To za mu fara da jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka.
To mu gaskiya da tsara kamari da yake faruwa Zamfara da sauran annashin jihohin mu na Najeriya. Babu abin da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin saboda a duk lokacin da aka kama mai laifi saboda wanda ke da hannu da wannan al'amura ba hukunci ba a hukunta su, kuma sannan waɗannan masu wannan ta'addanci ko duk inda suke hukuma ta san da su, amma kuma ba wani mataki da ake ɗauka a kai.
To Mallam Ibrahim, akwai wasu da aka kama ne kaga an sako su ba a hukunta su ba?
To ai
Mallam Ibrahim, ko kana nan? Yawa, muna jin ka.
Yawwa, an kusa inda suke, kuma sannan an ce an sau makamai, an sau jirage, babu inda mutum zai je kuwa a wannan daji a cikin kuma bata san da shi ba. Saboda haka muna zargin ainihin hukuma tana da hannu, in za a gyara gyara, to yanzu in an karkashe mutane.
To Mallam Ibrahim, mai wankin hula, layin ka ya goce. Yanzu kuma bari mu je jihar Benue. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Benue? Malami ko malama daga Benue, ko muna tare? To ina ga layin shi ma na Benue ya goce, amma har yanzu dai muna jiran ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu wani kiran daga Sokoto. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Sokoto? To mun samu wani kiran daga Abuja.
Mutla Hassani daga Zamfara.
To daga Zamfara ne, to inda ma abin yake kenan. To muna jin ka Mallam Murtala.
Gaskiya wannan abu muna ta kallaka shi da harkar gwamnati. Gwamnati ba da gaske take ba.
To
muna cikin wani hali, wallahi duk kauyuka mu hakwana.
A yanzu halin da ake ciki.
Ai hali da kun ka kwana gidan ki, ko wani da iyalin ki ya ba iyalin ya kuma tsangeji yana kwana.
To me yasa kace kamar kana gani kamar da hannun gwamnati a ciki, bacin kuma gwamnatin tana kokarin ta taimaka?
Ni da mutum wani abu da take yi, yanzu ga an
Mallam Murtala, ko kana tare da mu? Yawa, muna jin ka.
Babu ko dajin tawa da taimakon mutane, bari ma ko soki ne ta.
Kace ba ku ganin sojoji?
Na wurin yawon kantan din su, ba ko dajin ta muna ba tuma.
To amma jami'an tsaro fa ba an ce an baza jami'an tsaro ba ko ina har cikin dazuzzuka ma?
Wannan an dace ne, amma mu ba mu gani ba gaskiya, ba su zuwa, da an kira su ba sa zuwa.
To mun gode Mallam Murtala da wannan bayani naka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
An ji amaran doda, barka da lafiya.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Na Murtala ne, ina kiran ku da garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala, muna jin ka.
To ai abu ɗaya ne, kuma shi ma mai girma gwamna mun sai na kokari na musamman na Zamfara din, kuma shi ma ya ba da shawara, amma ya rage ta ce gwamnatin tarayya ta ɗau mataki. Ya kamata a ce kamar yanzu na a ce an kafa doka, ina ga shi ne mafita. Shi wanda girma gwamna ya kula don ya ƙara
nuna kishin jihar shi, nuna cewa yana kishin jihar shi, ma dan ba da shawara yace idan kila a kafa dokan ta baci zai iya kawo zaman lafiya, yana goyon bayan haka. To me ne gwamnatin tarayya take jira? Ya kamata matakin da za a sai dan daya a gefe a ba wani ya rike jiha mu gani ya kokarin da za a yi. Kila kin san dabarun kowane shugaba da wuri da baki nan dabarun wani shafin shugaba ya zo da shafin banda nashi a samu nasara. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba Garba, muna jin ka.
To da farko dai kowa da kowa ya koma ga Allah, a koma roƙon Allah musulmai da kristoci. Sannan kuma su sarakuna su tabbatar duk wani bako da zai zo garin su, su tabbatar sun san da zuwansa daga inda ya zo da kuma inda zai zo ya zauna a garuruwansu. Su saka ido sosai su kula da duk inda za su zo. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Malam Ayuba Garba Imam, yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Ajiya Mare Dauda sunana Alhaji Musa Garo, mai redio da rekoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa Garo, kana lafiya? Menene ra'ayinka yau?
Lafiya kalau nake. To gaskiya al'amari na farko ya kamata gaskiya su kansa al'umma gari jirgin tsoron irin waɗannan mutane na farko kenan. Na biyun su kuma ita gwamnati ta tsaya kan jikin karfi ta da ta tabbatar da cewa waɗannan mutane fa an kokarin da za a dakile su. Na uku su sarakunan da suka rufi daga bai unguwa zuwa dagaci zuwa hakimi zuwa babban sarki, a tabbatar da cewa akwai wani babban magana tsakanin su, wanda ke ita gwamnati za ta sa dole waɗannan mutane a yankin kai da aka sami irin wannan abu, to a tabbatar da a hukunta irin waɗannan mutane. Amma bai yiwuwa a zo a kashe mutum 50, a kashe mutum 10 can, a ce wai ministan tsaro ɗan zamfara ne, akwai gwamna a zamfara, akwai sanatoci a zamfara, a ce duk irin waɗannan abubuwan, a ce wai an san inda za a kawo irin kacin wannan al'amari. Wannan abu ba akwai lauje cikin naɗi. Ya kamata ku tura siyasa, ku tsaya ku duba wannan maganar tsaro a Najeriya da zamfara. Gaskiya al'amari akwai matsala. Bari Dauda tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo, yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Hello, da wa muke magana daga Kaduna?
Ni ne Emmanuel Yarima daga Dukawe Zaria, Nigeria.
To muna jan ka daga Zaria.
To gaskiya amuna tsaro a Nigeria dai, musamman ma jihar Zamfara, abin ya tabarbare. To gwamnati gaskiya ta duba wannan al'amari da idon rahama, a taimaka musu, a taimaka wa jama'a. Ana jina?
Eh, muna jan ka, muna jan ka.
To talakawa suna shan wuya gaskiya. Al'amuran gwamnati taimakon talakawa ne. Muna roƙon baban Buhari adalcinsa ya sa hannu, taimakon gwamnan nan, gaskiya gwamnan nan ya yi kokari, ya yi kokari. Ayya har ma ya bude baki ma ya ce tsaron ya fi karfin shi. To me yake jira kuma? Ayyayi nashi gudubawa. Da fatan za a tashi lafiya. Mai magana Emmanuel Yarima.
To mun gode Malam Yarima da ra'ayinka, kuma anan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da kuma sai a san tikotoko da musoma labarin na yau, kasancewa ta sha kashi da ci ɗaya da nema a hannun Al Hilal a Confederation Cup shekara ta 2019 a minti na 40 kacal aka zura wannan kwallo a ragan kotoko. Ya Amusapon, matsarin tsari na hali na club, ya ce kotokon ta shiga cikin mawuyacin hali da ya kawo mata damuwa ainin abinda ya maida mata hannu agogo baya. Ya ce ga misali sun samu jinkirin sa'a ɗaya a masaukin su gabanin wasan, sa'annan ya yi kira ga magoya bayansu su manta da wannan koma baya da suka samu a wannan wasa, su maida hankali a wasan da ke gabansu da Zesco United. Black Satellite din kasar Ghana ta soma campaign gasan kofin Africa na matasa kasa da shekaru 20 da cibiyu da nema akan Burkina Faso a Stade de Marati a kasar Niger a ranar Litini. Mataimakiyar maga kujerar kwamitin daidaita sha'anin kwallon kafar kasar Ghana Mrs. Lucy Quist ta ce a sha'anin kwallon kafar kasar Ghana ba a kula ko kadan da lafiyan ƴan wasa waɗanda su ne ke bar wasan yayi nasara game da abinda take ne ta yi mamaki cewar ba a mai da hankali akan waɗanda su ne kashin bayan kwallon kafar kasar ba ta ce ta lura da haka din ne a ganin cewa ba a ambaci sunayen waɗanda sun kai ruwa sun kai saki a sha'anin kwallon ba a yayin da aka zo maganar gyaran sha'anin kwallo na kasar ko ciyar kungiyar kwallon kafar kasar Ghana na matasa kasa da shekaru 23 Maxwell Konadu ya ce zai yi wuya hada kan ɗan wasa wa wasan samun gurbi na 2020 CHAN da za su yi da kasar Burkina Faso muddin ba an mai da takara a kwallon kafan kasar sosai ba gashi hukumar kwallon kafar Afirka har yanzu ba ta bayyana ranakun wasannin guda biyu ba amma shi Konadu ya damu ainin ne saboda aikinsa shine ya sa ido akan kokarin ɗan wasan cikin gida a gasar cin kofin Afirka na matasa kasa da shekaru 20 kasar Nigeria ta daura aniyar yin tarihi karo na 8 yayin da aka soma gasar a Niger ranar Asabar da ta shige Nigeria ta lashe gasar a 1983 1985 1987 1989 da kuma shekara ta 2005 sai shekara ta 2011 da kuma shekara ta 2015 damben zamani boxing kasar Ghana a ƙarshen mako ta sake tafki kambin duniya na damben zamani wato boxing a Los Angeles in kasar Amurka dan damben da ya maida Ghana bisa taswirar damben duniya ne Richard Comey wadda a zagaye na biyu ya rinka nausar abokin karawansa Saida ya kai shi ƙasa abinda ya bashi damar lashe kambin na IBF lightweight Redwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice
Amurka na neman tabbatarwar kawayenta na ƙuddu-ƙud cewa ba za ta juya musu baya ba a yunkurin da su duka suke yi na ganin bayan mayakan kungiyar ƴan ta'adda na ISIS duk da janyewar dakarun sojojin Amurka daga Siriya da ake niyyar yi. Wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka nuna wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Juma'a ya nuna cewa Koriya ta Arewa na kokarin shimfiɗa wani shiri da zai hana a iya nakasa mata makamanta na yaƙi ta hanyar kai hari a jiragen sama na kansu. Kawayen Amurka na ƙuddu-ƙud sun nuna alamun suna marhabin da sanarwar da taron koli na biyu da ake shirin gudanarwa tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda za a gudanar a watan a birnin Danang da ke kasar Vietnam. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana fatan ba za a taɓa barin sojojin wasu ƙasashen ƙetare su dira a cikin ƙasar Venezuela ba har ya ce zamanin yin irin wannan katsalandan ɗin a harkokin cikin gida na ƙasashen duniya tuni ya zo ya wuce.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyan Mamisha ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.